الله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بايهك إغواء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدساك سادوا وانا مسلاتي من البركة مسلاتي واللقاء لكن انشكين قلن بوتي أجار بوتي أولا يمتي نلاربا يو 21 ga watan Ramadan hijirar Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1439 wanda kuma yazo daidai da 6 ga watan 6 shekarar miladiya ta 2018. A wannan majalisi da muke tafsirin Al-Qur'ani mai girma da muna cikin tafsirin surati Taha, inda zamu tashi akan aya ta 36. Gabanin haka ga kaɗan daga cikin tambayoyi da muka samu. Wani ɗan uwa ya rubuto yana tambaya game da mahaifiyarsa, ya ce wadda ba musulma ba ce, wadda suka taso ƙarƙashin kulawarta ita shi da 'yan uwansa. Ya ce dukkaninsu sun yi aure. Ya ce shi kaɗai ne ya rage wanda bai yi aure ba. Ce wanda mahaifiyar tasu ta yi musu tarbiyya ta uwa da za ta yi wa ɗanta. Duk wani abin da yake na bukatunsu ta yi musu, kuma ta kula da har addininsu, takan tashe su su yi sallah, su je islamiyya da duk sauran abubuwan da ya kamata ta yi musu, duk da cewa ba musulma ba ce. To yake cewa yana son ta a ransa fiye da yadda ke son kowace mace a raye. Sai kuma yake jin maganar malamai dangane da wato bai halatta cewa ka so wanda ba musulmi ba fiye da yadda kake son ɗan uwanka musulmi. To shi ne yake son ya ji menene hukuncinsa. Soyayya iri biyu ce. Akwai soyayya ta ɗabi'a, akwai kuma soyayya ta addini. Soyayya ta ɗabi'a ita ce wadda take tsakanin iyaye da 'ya'yansu, ko 'ya'ya da iyayensu, ko take tsakanin wani da wanda yake kyautata masa. Wannan soyayya ce ta ɗabi'a. Dukkan rai an halicce shi yana son wanda yake daɗaɗa masa, yana son wanda yake kyautata masa. Wannan ba ita ce musulunci ya hana a samu ba, don wannan wani abu ne da ya fi ƙarfin ɗan adam ya iya control a kansa. Allah subhanahu wa ta'ala ya shar'anta ko ya halatta musulmi ya auri wadda ba musulma ba, ya auri ba yahudiya ko ba nasariya, bisa ga sharuɗɗan da ya gindaya, wanda kuma an sani cewa aure ba zai yiwu ba sai da soyayya. Tunda har aka halatta masa ya aure ta, kaga ba za a ce kuma an haramta masa ya so ta ba, domin ba zai aure ta ba ma sai dan yana son ta. Wanda kuma soyayya tana daga cikin jigon hikimar shar'anta mana mu yi aure. Allah ya ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma. Allah ya sanya soyayya tsakaninku da tausayi, wato soyayya tsakanin mazaje da matansu. Daga shi kansa Ubangiji subhanahu wataala ya ambaci soyayya tsakanin ma'aurata, kuma ya san akwai wannan, kuma ya halatta wanda ba musulmi ba ya auri wanda yake wacce take wanda yake musulmi ya auri wacce take ba musulma ba. Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya girba karkashin kulawar baffansa Abu Talib dukkan abinda uba ya kamata yayi wa ɗansa Abu Talib yayi wa Annabi sallallahu alaihi wa sallama. Abinda Abu Talib yayi wa Annabi yafi abinda mahaifiyarka ta yi maka, domin ya same shi cikin abokan gaba makiya, amma ya tsaya tsayin daka wajen ya bashi kariya, ya yarda ya sha wahala saboda ya kare ɗan uwansa Annabi sallallahu alaihi wa sallama, duk da cewa bai imani da shi ba, wanda har ya zo mutuwa Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya yi sha'awar a ce ya yi kalmar shahada kafin ya mutu, amma haka bata samu ba saboda wasu shaidanu da suka tsaya suka yi tsayin daka su ma su ga cewa ya mutu ba da kalmar shahada ba. Da ƙarshe ya mutu a kan cewa yana kan addinin babansa Abdul Muttalib. To mu duba faɗar Allah subhanahu wa ta'ala da ya saukar a kan wannan mutum. Allah ce innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Naka la tahdi man ahbabta, kai baka shirye da wanda kake so, wa annabi yake so Abu Talib. Allah ya tabbatar da soyayyar da annabi yake masa. To kaga ba musulmi bane amma annabi ya so shi so na ɗabi'a, wannan ba yana nufin ya fifita soyayyarsa akan sauran mu'minai ba, amma dai so ne na ɗabi'a, so ne na ainihin ɗa ga ubansa, da ba shi ya haife shi ba amma shi ne a matsayin ubansa. Haka babu laifi don ka so mahaifiyarka so irin na ɗa ga uwarsa. So na addini shi ne sanda za ka yi wa mutum saboda addininsa, kuma ka yi sha'awar ya samu nasara a cikin abin da yake ƙoƙarin yaɗawa, ko da kuwa addininka kai zai cutu, wannan shi aka hana, amma ba so na ɗabi'a ba. Saboda haka da aka ce ka ƙi kafirai, ba wai ana nufin duk inda ka gansu ka ainihin gaya musu baƙar magana game da kake gaya wa abokin faɗanka ko ka ɓace su ba, a'a. Allah cewa ka kyautata musu ma, ce la yanhakumullahu anil ladina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah ce Allah baya hana ku game da mutanen da basu yaƙe ku ba, kafiran da basu yaƙe ku ba, basu hore ku daga gidaddajinku ba, ku kyautata musu. Ku duba ku ga yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya amfani da kalmar albir, wanda ita ce ake amfani da ita wajen biyayya ga iyaye, a ce birrul walidai, shi ne isa matuka ko tattara alkhairi mai yawa. Aka ce ka yi wa wanda ba musulmi ba matuƙar kana zaune da shi lafiya. To kaga wannan alama ce ta kusanci da juna, duk da cewa wannan ba yana nufin cewa idan wani abu ya tashi da ya shafi addini ka goyi bayansa ba, ko ka so addininsa ya rinjaye, ko ka so ya yi nasara akan addininka. In kai haka to soyayyar ta zama haramtacciya, wannan shi ne abin da ake nufi. Saboda haka dan ka so mahaifiyarka saboda irin tarbiyyar da ta baka da kulawa da ta baka, so na ɗabi'a ba wai so na addini ba, ba wai kana fifita addininta akan naka ba. Kuma da za ka yi iyayenka wacce take da irin wannan halaye masu kyau, kuma bata sanya wa musulunci tsana ba, da za ka yi iya ƙoƙarinka kai da 'yan uwanka ku ga cewa kun kadartar da ita musulunci, ku yi mata addu'a Allah subhanahu wa ta'ala ya shigar mata da shiriya a zuciyarta, da yana da kyau. Kada ku gajiya, ba ku sani ba ko ta kasance cikin waɗanda Allah ya so shiriyar, ba lalle ba ne ka iya cin nasara, to amma ka gwada. Annabi sallallahu alaihi wasallam har sai da Abu Talib ya zo yana kwance kan shimfiɗarsa ta komawa ga Allah, duk da haka bai fidda rai ba har sai da ya ga ya cika. Da rai, ci gaba da nuna wa mahaifiyarku musulunci, nuna mata irin kyakkyawan tsari da musulunci yake da shi, kuma ku ci gaba da nuna mata biyayya da za ta fahimci cewa musulunci ba yana nufin wato ya sanya tsiyayya tsakanin uwa da iyaye da ƴaƴansu ba. To wataƙila wannan ya sa zuciyarta ta karkato, muna yi mata addu'a Allah ya shirye ta, Allah ya ganar da ita, Allah ya haɗa ku da ita gaba ɗaya cikin wani addini. Sai wani da yake tambaya cewa shi injiniya ne, wato architect ne, ya ce suna zane-zanen gidaje kuma ya kasance suna da kamfani da suke aiki tare da banki wajen su sai fili su gina gidaje a ciki, wato estate. Sannan in yayin da suka sai filin sukan haɗa kai da banki, sannan kuma a tallata wa mutane. Bayan an zane gidajen ga irin yadda suke, ga yadda ɗakunan za su kasance, ga yadda girman gidan zai kasance, sai a tallata wa mutane. Mutane sukan saya, idan sun saya za su biya 40%, 40 cikin 100 na kuɗaɗen wannan gidaje. Sannan bayan an gina, ba za a mallaka mishi makulli ba sai bayan wata 6, sannan sai ya ci gaba da biya da biyan sauran kaso 60 ɗin cikin 100. Bayan ya shiga gidan, to shi da yake tambaya cewa kasancewar kamfanin takan sa farashin gidajen har da ribarta, sai a yi amfani da wannan kaso 40 cikin 100 da aka fara biya wajen gina gidajen, sauran 60 cikin 100 da za su biya daga baya, kuma za su biya daga baya kuma yana cikin ribar kamfanin. To tambayar sa'anan shi ne, shin wannan zai iya shiga cikin faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yake cewa la tabi' ma laysa indak, kada ka sayar da abin da baya tare da kai. Idan bai halatta a sayar da a sayar ta wannan sifa ba, to yaya hukuncin mai saya? Wannan ita ce tambayarsa. Gidajen kasancewar laksan da za a zo a yi cinikin babu su, a takarda kawai suke, an gama zana su, an samu filin da za a gina su, wanda za a gina ga zanen su, ga yadda za su kasance, to amma duk da haka za a sayar da su a haka. Yace to shi abinda yake tambaya, ya ji Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la tabi' ma laysa indak ko ma la tamlik, kada ka sayar abinda baka mallaka ko ba abinda baya tare da kai. Shi ne abinda fuqaha suke cewa bai'ul ma'du, abinda babu shi ba a sayar da shi. To yaya wannan cinikin tunda babu gidajen? Wannan a gurin malamai shi suke kira al-istisna, bai aqdul istisna, shi ne ka biya kuɗi don a yi maka abu. Daidai yake da ka biya kuɗi a yi maka gado, ko ka biya kuɗi a yi maka ƙofofi ko wunduna. Babu su san da za ka zo ku yi cinikin, amma ka ga yadda samfurinsu yake, sai ka ga yadda suke, ko an kwatanta maka ko ka gani, ko wasu ana da irinsu, ko a hoto a nuna maka, ce to ga yadda suke, sai ka ce to a yi min, ka ba da deposit a ci gaba da aiki. Ba yi da bambanci da wannan, yadda ka san makeri za ka je ka gaya masa buƙatar kai ƙera maka, ko kafinta ka gaya masa kana son gadaji ko kayan ɗaki ya yi maka. Daidai yake da wannan, ba su da bambanci. Wannan ana kiran shi bai'ul istisna. Malamai sun yi ta saɓani akan bai'i ne ko ko ijara ce, ciniki ne ko ko haya ce. Ijara shi ne ka ɗau ma'aikace ma aiki ka biya shi, wasu suna sa shi cikin ciniki, wasu suna sa shi cikin ijara. Ala ayyi halin ijma'i ne wajen malamai kan halaccinsa, cewa halal ne, yana daga cikin abinda aka yi togaciyarsa daga ka'idar haramta sayar da abinda baka da shi saboda bukata. Ana da bukata, zaka ce an haramta wannan wato yarjejeniyar da cinikin, to za a shiga cikin kunci a ce me kafinta ba za ka abin da ba sai yayi abin sannan ka zo ku yi ciniki, to za a shiga cikin kunci. Wace makeri dole sai ya kera abin sannan za ka zo ka saya. A da can kafin abubuwa su yi faɗi sukan buƙaci takalma, misali sukan buƙaci kayan shimfiɗa na ɗakuna, akwai irin wannan tun kafin musulunci ya zo. Akan je a samu makeri a gaya masa abin da ake so ya kera, ko a samu abin nan a ko baduku wanda zai yi maka takalma ko wani abu irin wannan da fatu, suna irin wannan cinikin. Musulunci da ya zo bai hana ci gaba da shi ba, shi yasa malamai sai suka yi masa babinsa, sai suka ba shi sunansa daban, suka ce al-istisna. Al-istisna shi ne ka nemi a yi maka wani abu, in an yi maka bayan ka faɗi ga yadda kake so an yi maka shi kenan ka ba da kuɗin, ba dole ka ba nan take ba, amma dan ka ba da wani abu daga ciki to ba laifi ba ne. Wannan ciniki ba ya da laifi, ana iya ci gaba da shi ba wani abu. Ina ga gudun kada mu cinye lokacin, za mu ci gaba da karatu. Bismillah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني.
الله سبحانه وتعالى يتي قال قد أوتيت سؤلك يا موسى يتي حقيقة أنباك أبنك تنبيا يا كي موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى كما حقيقة للي من يمن مك وتنئمر أول لوكتي چندبا إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى lokacin da muka yi wahayi zuwa ga mahaifiyarka da abin da muka yi wahayi da shi, anikzifihi fittabuti, cewa ki jefa shi cikin akwati, fakzifihi filyammi, sannan ki jefa shi a cikin kogi, falyulki hilyammu bisahili, shi kuma kogi sai ya jefar da shi a gaba, akan gaba, ya akhudhu aduwwun li wa aduwwun lah, maƙiyina kuma maƙiyinsa ya ɗauke shi. Wa alƙaitu alayka mahabbatan minni, kuma na sanya maka farin jini daga gare ni, wali tusna'a ala aini, kuma domin a tarbiyance ka a gaban idona. Allah subhanahu wa ta'ala a nan yana faɗa mana cewa ya ansa wa annabi Musa alayhi salam dukkanin addu'o'in da ya yi. Wannan don a ƙara nutsarwa da annabi Musa alayhi salam zuciyarsa, ya ƙara fahimtar cewa Allah subhanahu wa ta'ala yana tare da shi, kuma a can baya ai ya yi masa abubuwa da yawa, ya masa baiwa iri-iri, ya masa ni'imomi daban-daban ba tare da ya roƙa ba, to ballantana kuma yanzu ya roƙa. Wanda ya kula da shi a can baya, ya tarairaye shi, ya tattale shi, ya alkinta shi har ya kawo zuwa yanzu, babu shakka zai ci gaba da alkinta shi, domin yana daga cikin kyautatawa. Idan ka fara ta, to ka ci gaba har sai ka ga inda ƙarfin ka ya ƙare, bare Ubangiji subhanahu wa ta'ala ni'imarsa da kyautayinsa ba ta da ƙarshe, ba sa ƙarewa. Ma inda kum yanfad wa ma inda Allah baqa, abinda ke gare ku shi yake ƙarewa, amma inda abinda yake wajen Allah wanzajje ne, dawwamamme ne, ba ƙarewa yake ba. to ubangiji subhanahu wataala anan kamar yana ƙara kwantarwa da annabi Musa alaihi salam hankalinsa ne cewa ya kwantar da hankalinsa duk dai abubuwan da ya roƙa a baya din nan ya roƙi abubuwa na cewa ubangiji ya bude kirjinsa da cewa ubangiji ya sausauta lamarinsa ya roƙi Allah subhanahu wataala ya warware masa kullun da yake kan harshensa yadda za a fahimci maganarsa ya kuma roƙi Allah subhanahu wataala ya karfafe shi ya karfafa gwiwarsa da dan uwansa Haruna ya sanya shi shi ma annabi wanda zai hada su a cikin wannan aiki domin ya samu waɗanda za su yi aikin to Allah subhanahu wataala ya ce to duk waɗannan buƙatun da ka roƙa ya Musa mun yi maka saboda haka mun karfafe ka da dan uwanka kamar yadda ka ce ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكم الغالبون نقول هكا كيدا أنك أمباكو وتفاوى دون كارفي وأن بذاس إسازوا غريكوبا فرعون دا جماعة رسا بذاس إيا كيوا غريكوبا هنا تلد آيو يمو دا مؤجززن دا مكباكو دا كيدا وأن نسك بيكا كوني ذاكو إلينجاي تشيني الله سبحانه وتعالى ya gaya wa annabi Musa alaihi salam cewa dukkan bukatun da ya roƙa ya ba shi su al-sheikh al-allama Nasir al-Sa'di rahimahullahu ta'ala a cikin tafsirin sa yana cewa wannan roƙo da annabi Musa alaihi salam yayi yana nuna cikar sanin sa da Allah cewa mutum ne wanda ya san Allah sani ba kankani ba kuma yana nuna cewa mutum ne mai zurfin hankali da zurfin tunani yana nuna cewa mutum ne da ya san al'amura yadda suke kuma yana nuna cewa mutum ne da yake sanin abin da yafi dacewa ya roƙa a wajen Allah subhanahu wataala yace saboda wanda duk za a dora masa alhakin kiran mutane da shiryar da su zuwa ga Allah subhanahu wataala musamman ma idan wanda za a kirawo zuwa ga Allah subhanahu wataala ya zama na mutum ne mai taurin kai mai tsaurin kai jabbari azzalimi irin su fir'auna wanda suka cika duniya ko suka cika al'ummarsu a wannan lokacin da girman kai to irin wannan mutum babu shakka annabi Musa alaihi salam ya fahimci cewa yiwa wannan mutum irin wannan wa'azi yana buƙatar yalwar kirji yana buƙatar Allah ya yarwata kirjinsa yalwa cikakkiya ta yadda zai iya jure dukkan wasu baƙaƙen maganganu da cutarwa da zai ji daga bakinsa sannan kuma yana buƙatar ya zan yana da harshe wanda yake cike da fasaha wanda zai iya isar da saƙon da yake so ya isar ta yadda za a fahimce shi bal a irin wannan wuri ma a irin wannan makami inji shi Imam al-Allama Nasir al-Sa'di yake cewa ana fa buƙatar mutum ya zama wanda zai karbi irin wannan aiki da annabi Musa alaihi salam ya karba lalle ya zama mutum ne mai iya magana wanda zai iya bayani har a fahimci bayaninsa wanda zai iya fito da hujjarsa fili ce musamman ma an san cewa wato fir'auna zai yi ta kawo shubuhohi zai yi ta kokarin yadda zai kaucewa abinda annabi Musa alaihi salam yake kokarin faɗa masa don haka ana buƙatar ya zama yana da harshe yana da fasaha yana da azancin magana wacce da ita ce zai kyautata gaskiya ya fito da ita cikin kyakkyawar kama har a gane ita wannan gaskiya a karɓe ta ya yi bayanin ƙarya ya faɗi ya nuna muninta har a fahimci muninta a guje ta ce to yana buƙatar wannan sannan kuma yana buƙatar ubangiji subhanahu wataala ya sauƙaƙe masa al'amuransa domin kowane abu ya zo masa ta inda ya kamata ya biyo masa sannan ya yi kira zuwa ga Allah subhanahu wataala da hikima da kyakkyawan wa'azi da jayayya wacce ta dace mafi kyau ya yi wa mutane mu'amala kowanne gwargwadon yadda ya kamata a mu'amalance shi ya ce kuma babban abin da yake da bukata a irin wannan gagarumin aiki da Allah ya ɗora masa shine ya samu masu ba su shawara na gari waɗanda za su taimaka masa domin idan miliyoyi suka yi yawa to wannan yana taimakawa wajen isar da gaskiya har ta je kunnen duk wanda ya kamata ta je kuma a fahimce ta to annabi Musa alaihi salam ya roƙi waɗannan abubuwa duka saboda buƙatu ne masu muhimmanci ƙwarai da gaske Allah kuma subhanahu wataala ya ce ya bashi malai ya ce idan ka dubi yanayin annabawa da manzanni waɗanda Allah ya aika su zuwa ga mutanensu, za ka ga cewa babu shakka sun tattari irin waɗannan sifofi waɗanda Annabi Musa a.s. ya nemi cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya yi masa. Mafificin annabawa wanda ya fi kowa samun irin waɗannan tagomashi da tallafi daga Allah shi ne Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Shi kam yana mataki na ƙoli, babu wani annabi da ya samu siffa ta kamala, ya samu yalwar ƙirji, ya samu fasahar magana da azancin zance da mataimaka waɗanda suke taimaka masa a bisa isar da gaskiya kamar Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Duk wanda yake gabaninsa da wanda zai zo bayansa, to ba zai samu irin yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu ba. Allah ya ce wa Annabi Musa alaihi salam, wa laqad mananna alayka marratan ukhra, kuma lallai haƙiƙa mun yi maka wata ni'ima a wani lokaci can daban. Anan Ubangiji subhanahu wataala yana gaya masa cewa ya anshi addu'arsa, sai kuma yake tuna masa cewa wannan ba shine karan farko ba, akwai sanda ma ba addu'ar kai ba, amma mun maka baiwa iri-iri lokacin da baka nuna buƙatarka ba, amma mun fahimci kana da buƙatar, saboda haka muka kawo maka tallafi, muka kawo maka agaji, muka kula da kai. To wanda duk ya kula da kai a lokacin da kai baka ma san ya kake ba, ya zai kasa kulawa da kai a lokacin da ka zama mutum kuma har ya ɗora maka aiki irin wannan? Babu shakka zai kula da kai fiye da ma yadda kake tsammani. A nan Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya yi wa Annabi Musa alayhi salam hujja da kulawarsa da ya yi masa lokacin yana jariri. Yana jariri, Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya tsare shi daga kaidin Fir'auna da makircinsa, bai je hannun zabaniyawan Fir'auna sun yanka shi ba. Ubangiji ya kubutar da shi har ya girma, kuma ya kubutar da shi bayan abin da ya faru tsakaninsa da Baqibde, ya kashe Baqibde, ya gudu, Ubangiji ya tsirar da shi. To wanda ya masa wannan, babu shakka zai ci gaba da kulawa da shi, musamman yanzu ya zo ya ba shi wani aiki wanda yake gagarumi, ya zaɓe shi ya ba shi manzanci, don haka zai ci gaba da kulawa da shi. To babu shakka wannan akwai nitsar, akwai wato kwantar da hankali ga shi Annabi Musa alaihi salam, cewa ya kwantar da hankalinsa, duk irin abin da ya san zai buƙata Allah subhanahu wa ta'ala zai masa domin isar da wannan saƙo. Kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa Annabi sallallahu alaihi wasallama, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dallan fahada wa wajadaka a'ilan fa'aghna. Allah ce Allah zai yi ta baka har sai ka yarda, har sai ka gamsu, ka ji cewa lalle dukkan buƙatun da kake da su Allah ya maka. Sai Allah ya tuna wa Annabi sallallahu alaihi wasallam abin da ya masa yana yaro, ce alam yajidka yatiman fa'awa, ba ya same ka mai maraya sannan ya tattaro ka ba, ya baka gurin da aka rike ka, aka rene ka, aka kula da kai, wajadaka dallan fahada, ya same ka marashin shiriya, baka san shiriya ba, amma ya baka shiriya, ya baka alqur'ani, wajadaka a'ilan, ya same ka baka da komai, fa'aghna, ya wadatar da kai. To ashe tunda yayi maka wannan, babu shakka zai yi maka kyautar da sai ka yarda, wa da sawfa yu'tika rabbuka fatarda. To shine kamar haka yake a nan ma, qad utita su'laka ya Musa wa laqad mananna 'alayka mannatan ukhra, an baka duk abin da ka tambaya ya Musa, kuma da ban can mun yi maka maiwa iri-iri, mun yi maka ni'ima iri-iri. Babu shakka mai bada baiwa na haƙiƙa shine Allah subhanahu wataala, shi yake wa bayinsa baiwa da falalarsa, yake wa bayinsa baiwa waɗanda suke sama da waɗanda suke ƙasa. Ubangiji subhanahu wataala shi yake ba su bi mahdhi minnatihi, shi yake ga dama ya ba su da falalarsa da rahamarsa. Don haka Ubangiji subhanahu wataala shi ne yake da ikon ya goranta wa kowa, ba wani wanda yake da ikon ya goranta ba wani sai Allah. Saboda me? Saboda shi ne yake baka bi mahdhi abin da rahmatihi wa minnatihi, ba tare da ya duba wani abin da shi zai amfana ba ko wata bukata, a'a haka kawai zai yi maka da tsantsar rahamarsa da tsantsar kyautarsa. Ya munnuna alayka an aslamu qul la tamunnu alayya islamakum balillahu yamunnu alaykum an hadakum lil iman in kuntum sadiqin. Allah ce suna goranta maka cewa sun musulunta. To ƙauyawa da suka zo suka shiga musulunci har gorantawa Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa sun shiga musulunci, kamar sun ƙara masa yawan jama'a, saboda haka suna nuna masa wannan. To shine Allah yake cewa suna maka wannan gori, yace balillahu yamunnu alaikum, Allah ne zai goranta muku. Balillahu ya qul la tamunnu alayya islamakum, kace kada ku goranta min musulunci ku, ka gaya musu kada su yi maka goran musulunci su. Balillahu yamunnu alaikum, Allah ne zai goranta muku. An hadakum lil iman, wanda ya shirye da ku ga imani, wanda da ku ba mu'mini bane ya nuna muku imani in kuntum sadiqin. To da haka Allah subhanahu wa ta'ala anan, kamar yadda a can a wani guri Allah subhanahu wa ta'ala a cikin suratu safat Allah yake cewa laqad mananna ala Musa wa Harun wa najaynahuma wa qawmahuma min al-karb al-azim wa nasarnahum fa kanu hum al-ghalibin. Allah subhanahu wa ta'ala yace laqad mananna ala Musa wa Harun, kuma lalle tabbas hakika mun yi ni'imar mu, mun yi baiwan mu ga Musa da Haruna. وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ, muka tsirar da su da Musa da Haruna da mutanansu banu Isra'ila daga wani babban bakin ciki, shine irin abinda Fir'auna da jama'arsa suke kuntuka musu. Allah ya ce ya kubutar da su daga wannan. وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ, muka taimaka musu, muka taimake su, suka zamo su ne suka yi rinjaye. Hakanan Ubangiji subhanahu wata'ala ya gaya wa ainihin banu Isra'ila tun farko cewa nuridu an namunna ala alladhina sud'ifu fil ard wa naj'aluhum a'immatan wa naj'aluhum alwarithin, muna kuma nufin za mu yi baiwan mu ga waɗanda aka nuna musu fin karfi a bayan ƙasa, su ne banu Isra'il da Fir'auna da jama'arsa suka rika nuna musu fin karfi. Wa naj'aluhum a'imma, mu dawo mu sanya su su ne shuwagabanni. Wa naj'aluhum alwarithin, mu sanya su ne za su gaje ƙasa. Kuma haka Allah subhanahu wata'ala ya yi musu wannan baiwar, wanda da suna cikin wani hali na rauni, na ƙasƙanci, na tozarta da wulaƙanta, amma ɗan cikin ɗan ƙanƙanin lokaci Ubangiji subhanahu wata'ala ya sanya su, su ne sama, su ne a cikinsu aka samu annabawa, aka samu sarakuna. Idh qala Musa liqaumihi ya qaumi dhkuru ni'matallahi alaykum idh ja'ala fikum anbiya' wa ja'alakum mulukan wa ataakum ma lam yu'ti ahadan min al'alamin. Allah subhanahu wata'ala ya ce annabi Musa alayhi salam ya ce wa mutanensa, ya ku mutane na ku nitira ni'imar da Allah ya muku. Idh ja'ala fikum anbiya, yadda ya sanya annabawa a cikinku, babu wata al'ummar da Allah ya aiko annabawa da manzanni a cikinta kamar banu Isra'il, sun fi kowa yawan annabawa. Allah ya fitar da annabawa yawa daga cikinsu. Wa ja'alakum muluka, ya sanya ku sarakuna, ku riƙe ƙasashe, kuka kafa masarauta. Ka zo cikin ƙanƙanin lokaci sai ga shi kun kafa masarauta ainihin a abin nan a Masar, kun kafa masarauta a Isra'il a Falastin a Sham. Allah ya muku wannan, kaga wannan baiwa ce da Ubangiji subhanahu wata'ala ce zai musu, kuma ya cika alkawarinsa ya yi musu. Wa awrasna alqawma alladhina kanu yustad'afuna mashariq al-ardi wa magharibaha allati barakna fiha wa tammat kalimatu rabbika al-husna ala bani Isra'ila بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. وبنجي سبحانه وتعالى يا فدا وبنو اسرائيل wannan cewa ya musu baiwa iri iri akan wannan, daka ubangiji shi yake wa mutane baiwa. Lokacin da annabi sallallahu alaihi wa sallama da yaji korafin ansar, an kawo wata dukiya, annabi sallallahu alaihi wa sallama sai raba muhajirun, sai bai bawa ansar ba, dukiya ce ta fai'i. Akwai bambanci tsakanin dukiyar fai'i da dukiyar ganima. Dukiyar ganima dukiya ce da wadda suka je suka yi yaƙi aka same ta, to su ne za a ba su kashi hudu a ciki humusi kuma na Allah ne da manzansa, ya sanya su a inda ya kamata. To amma dukiyar fai'i wannan tana hannun annabi sallallahu alaihi wasallama, sai yadda ya daita. Ita dukiyar fai'i ita ce dukiyar da aka samu ba ta hanyar yaƙi ba, ba a yaƙi kowa ba, Allah subhanahu wa ta'ala ya sa aka same ta. To wannan an danka ta ne a hannun annabi sallallahu alaihi wasallama, ya kasa ta yadda yake ganin ya kamata. Saboda haka ya dubi al-muhajirun a lokacin, ya ga su suka fi kowa galabaita, ya ga cewa to bara ya taimaka musu da wannan dukiya. To wannan ta sa wani ƙaiƙayi a cikin zukatan al-ansar, ya aka yi aka ba aka zo aka raba dukiyar nan, su ba a ba su komai ba. Shi ne annabi ya tara su ya tashi ya musu huduba, shi yake cewa alam ajidkum dhullalan fahadakumullahu bi, alam ajidkum alatan fa agnakum Allahu bi, qalu Allahu wa rasuluhu amannu. Duk sanda ya faɗa sai Allahu wa rasuluhu aman, ce ba ashe ban same ku marasa shiriya ba, batattu Allah ya shiryar da ku ta hanya ta, ashe ban same ku ba ku da komai ba, Allah ya wadata ku ta hanya ta. Duk sanda ya faɗi waɗannan maganganu sai su rika cewa Allahu wa rasuluhu amannu, Allah da manzansa su suka fi kowa damar su goranta, saboda suke da damar su ce an yi, to Allah shi yake yin wannan. Amma da manzanni suke cewa qalat lahum rusuluhum in nahnu illa basharun mithlukum walakin Allah yamunnu ala man yasha'u min ibadihi, kuma da al'ummomi suke gaya manzannin su in antum illa basharun mithluna, ku ba wasu bane face mutane ne kamar mu, da me kuka fi mu, to shine manzannin suke ba su ansa cewa eh mun yadda mu mutane ne kamar ku, ba mu taba cewa mu ba mutane bane, ba mu ce mu mala'iku bane ko mu aljanu bane, mu mutane ne, in nahnu illa basharun mithlukum, mu mutane ne irin ku, walakin Allah yamunnu ala man yasha'u min ibadihi, sai dai Allah yana yin baiwa, yana baiwarsa ga waɗanda ya so daga cikin bayinsa. Saboda mu Allah ya yi mana baiwar wahayi, ya aiko mu mu zo mu sanar da ku abinda ya aiko mu da shi. Saboda Ubangiji subhanahu wataala yana falalarsa, yana rahamarsa, bi mahdi ihsanihi wa rahmatihi, da tsantsan rahamarsa da tsantsan ihsaninsa, hatta yan aljanna in suka ji daɗin aljanna abinda za su tuno kenan baiwar da Allah ya musu, har suka kasance cikin aljanna. Wa aqbala ba'duhum ala ba'din yatasaalun qalu inna kunna qablu fi ahlina mushfiqin famanna Allahu alaina fawqana adhab as-samum, sai sashin su ya fuskanto juna, wato su fuskanci junansu, suna tambayar juna suna cewa lalle mun kasance kafin wannan damar, kafin wannan lokacin mu gamu a cikin aljanna, mun kasance cikin iyalanmu cikin fargaba, muna tsoro shin ibadar da muke Allah yana karba ko baya karba, ya za mu kasance a gurin Allah. Famanna Allahu alaina, sai Allah ya yi mana baiwa, fa waqala azabas samum, ya tsare mu azabar wato wuta mai tsananin zafi. Saboda haka suka nuna irin haƙƙin Allah da yake kansu na su ji tsoransa da kuma baiwar da Ubangiji subhanahu wataala ya musu. Don haka Annabi sallallahu alaihi wa sallama da shine a'lamul khalqi, ya fi kowa sanin Allah subhanahu wataala, kuma ya fi kowa soyuwa a gurin Allah subhanahu wataala. Don haka ya fi kowa sanin wane ne Allah subhanahu wataala. Dukkan wata ni'ima da kake fandam-fandam a cikinta, ka tabbatar da cewa daga Allah ne. Shi ya ga dama ya baka bi mahdi ihsanihi wa rahmatihi wa manni, shi ya ga dama ya baka, hatta gidan aljanna gobe kiyama zai baka ne da wannan falalar tashi, ba wai dan kai abinda za a ce dole sai an baka gidan aljanna ba. Na'am, Ubangiji ya ce yi kaza yi kaza, shi kuma zai cika maka alkawari. To amma duk abinda za ka yi, to abinda zai maka ya ninninka ba haɗi ko kaɗan tsakanin abinda za ka je wa Allah da shi na ayyuka da kuma sakamakon da zai baka. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallama da yafi kowa da'a ga Allah, yafi kowa bautar Allah, amma yake cewa lan yadkhula ahadun minkum aljannata bi'amali, babu wani ɗaya cikin ku da aikin sa ne zai shiga aljanna. Wanda zai ce aikin sa shi ya saya masa aljanna, babu shi. Sahabbai suka ce wala anta ya rasulullah, har kai ma ya ma'aikin Allah? Annabi ya ce wala ana illa an yataghammadani Allahu bi rahmatihi, har ni sai dai idan Allah ya ainihin lullube ni da rahamarsa da falalarsa, wannan shi zai shigar da ni aljanna. Shi yasa ya tabbata a cikin sunan Abi Dawud da yini musadrak na Hakim, hadisi tabbatacce, Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna Allah law azaba ahla samawatihi wa ardihi la'azabahum wa huwa ghayru zalimin bi wa huwa ghayru zalimin lahum ولو رحمهم لكانت رحمته لهم خيرا من اعمالهم. النبي صلى الله عليه وسلم yace da Allah zai azabta wadanda suke sama duka da wadanda suke kasa duka, da Allah zai azabta su, wato aje lahira Allah duk ya tattarkata su gaba daya, ce azuba su jahannama. Annabi yace la'azabahum wa huwa ghayru zalimin lahum, da ya azabtar da su ba yana mai zalunta su ba, da babu zalunci a cikin yayi haka. Yace kuma idan ya ji kansu walau rahimahum, da kuma zai ji kansu gaba daya, lakarat rahmatuhu lahum khairan min a'malihim, da rahmat da ya musu tafi dukkan ayyukansu. to da wannan ubangiji subhanahu wataala yake mana mu'amala shi yasa Allah subhanahu wataala ya tuna wa annabi Musa alaihi salam abinda yayi masa a baya yace ka tuna abinda da wa laqad mananna alayka maratan ukhra haqiqa lalle mun yi maka wata ni'ima a wani lokaci can daban shine iz auhayna ila ummika ma yuha lokacin da muka yi wahayi zuwa ga mahaifiyarka da abinda muke wahayi da shi wato ubangiji subhanahu wataala yayiwa war annabi Musa alaihi salam wahayi bayan ta haife shi a daidai lokacin da ake kashe yaya maza lokacin da fir'auna ya bada order cewa dukkan wani wanda za a haifa a cikin ƴaƴan banu Isra'il ƴaƴan Isra'il banu Isra'ilawa a kashe shi saboda jin tsoron cewa kada su yi ƙarfi su yawa su zo ko su yaƙe shi da kansu ko kuma su haɗa kai da abokan gabarsa su yaƙe shi su kwace sarauta daga hannunsa domin Isra'ila suna da gadan abinda suka gada na annabawa haka suna karantawa a cikin ainihin abinda suka gada na suhufi Ibrahim cewa ga shi irin alkawarin da Allah ya musu don haka wannan ya je kunnen Fir'auna sai aka sai furgita ya ji cewa to in ya bar waɗannan mutane suka yi ƙarfi babu shakka wata rana za a yi taho mu gama da shi ko kuma idan abokan gaba suka kawo musu hari su koma su shiga cikin abokan gaba a rugunguza su a kwace mulki daga hannunsa don haka sai ya fitar da oda cewa to yanzu da zarar aka haifi ɗa namiji a kama shi a kashe shi a yanka shi ƴaƴa mata kuma in su ne to a bar su suka girma a kawo su zo su yi mana aikace-aikace mu bautar da su Nabi Harun an haife shi gabanin wannan doka ta fito saboda haka shi ba ku ji wani taɓurza da aka yi a kansa ba saboda shi kafin Fir'auna ya fitar da wannan doka aka riga aka haife shi to amma dokar ta shafi sababbin haihuwa ne saboda haka annabi Musa sai aka haife shi a daidai wannan lokaci mahaifiyarsa ta haife shi don haka tana haihuwa ta gani ɗa namiji ne don haka daga nan hankalinta ya tashi to sai Allah subhanahu wataala ya yi mata wahayi wa auhayna ila ummi Musa an irdi'i fa in khifti alayhi fa alqihi fil yammi ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين الله سبحانه وتعالى يا متى وهي يا جاء متى شيوا كشاية إنك إن كنا جن صوره فإن خفت عليه إن كنا جي مس صوره كذبان يا من فرعون سكا سجيش كوش سجلا باري كوا كي مس سيعومي زو سكا ما شيء زي سيانكاشي فألقيه في اليم جيكي جي باش تكين كو جنيل ki jefar da shi wala ta khafi kakki ji tsoro wala tahzani kakki razana kakki bakin ciki inna radduhu ilayki za mu dawo miki da danki waja'iluhu min al-mursalin ko za mu sanya cikin manzanni zai zama manzo Allah ya gaya mata wannan to ta yaya aka yi mata wannan wahayi da yawa daga cikin mufassirun masu malaman tafsiri sukan ce Allah ya mata ilhami ne ya kinsa mata abin a zuciyarta ne sai ta ji haka a ranta wasu kuma suka ce bacci ta yi sai ta gani a bacci wasu kuma suka ce a ta hanyar mala'ika ne Allah ya aiko shi ya mata magana da wahayin da ba irin na annabta ba saboda haka dan an aiko mata wani sako na musamman ba lalle ne su zama annabiya ba tunda ba kowa ne aka aikowa da mala'ika bai zama annabi haka wasu malamai suka faɗi haka wasu daga cikin malamai sun faɗa ka Abu Hayyan a cikin littafin sa Al-Bahr Al-Muhit ya karfafa wannan ra'ayin yace saboda yadda maganganun da suka zo a ayar ba zai yiwu ba a ce kawai a mafarki ne duk ta gani yace inna radduhu ilayki wa ja'iluhu min al-mursalin ana irin mafarki ne wannan shi za mu dawo miki da shi ko ilhama za mu dawo miki da shi mu sa miki cikin manzanni ko kuma a ce akhudhu aduwwan li wa aduwwan lah maqiina ko maqiinsa zai abin nan zai dauke shi abin da suke cewa ilhama shine Allah kin sa maka wani abu ka rika jin cewa in nayi abu kaza aiko tabbas daidai ne shine ilhama shine ake kira ilham ilham Allah yana iya wanda ba annabi ba yana iya wa kowa kamar mutane biyu ne suke zaune a guri gindin wata abin nan itaciya ko gindin wani gini sai ɗaya taba ɗaya ya ce kai ni fa ban yadda ba tashi ba gurin nan ina jin a raina kai mu ba dole kawai dai mu tashi suna tashi ba aminci bi ba kawai sai wannan katanga sai ta faɗi wannan ilhama ce kaga ba zai ce an wasa wahayi ba ba zai ce Allah ya gaya mun ba kawai dai shi haka ya ji a ransa kuma ya ji abin ya zauna masa a zuciya shi yake cewa ilhama abin da ya faru ga mahaifiyar annabi Musa alaihi salam ya fi ƙarfin ilhama maganar waɗanda suka ce wahayi ne ta hanyar mala'iku ta fi ƙarfi ta fi kuma dacewa domin zai yi wahala kawai ta ji abin a ranta kawai zuciyarta ta saƙa mata cewa ta ɗauɗanta ta sa shi a akwati ta jefa shi a ruwa kuma ta yi abinda take guje masa shine halaka ai da abinda take tsoron masa kenan ɗaukan jariri a sa shi a cikin akwati a rufe shi a jefa shi cikin ruwa wannan ma ai halaka ce ba zai yiwu ba a ce kawai zuciyarta ta saƙa mata wannan kuma ta ga cewa a cikin yin haka akwai tsira ba za ta yi ba zai yiwu ba dole sai akwai wani abin da za ta tabbatar da cewa haka yake shi ne wahayi ta hanyar mala'ika a wasu masu ba da labarai suna ba da labarin da ba shi da tabbas cewa lokacin da ta ji tsoro sai ta samu akwati sai ta sa shi a ciki sai ta zama da ta ɗaura akwatin igiya sai take jefa shi in ta zo shayar da shi sai ta jefa shi cikin wannan ruwa ga igiya nan ta sa ta taho har da take in ta buƙaci ba shi nono sai ta jawo igiyar sai ta ba shi nono sai ta sake sake shi sai ya koma wayar nan ta ba shi ya sha sai ta sake shi sai ta ɗaura igiyar ba shi kenan sai igiya ta tafi da shi sai ƙofar gidan Fir'auna to wannan labari ne ba ma ba shi da wani madogara tabbatacciya yana nan an rubuta a cikin littafin tafsiri da za ku ji wata rana wani mai tafsiri yana faɗa to amma duk faɗa aka yi ba aka samu wata riwaya zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa sallam ba to aiko da annabi gabanin aiko da mala'ika zuwa ga wani annabi zuwa ga wani mutum da ba annabi ba gabanin annabi sallallahu alaihi wa sallam wannan ya yi ta faruwa kuma wannan bai sa waɗanda aka aiko musu mala'ikan sun zama annabi ba mun san cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko da Maryam alaihi salam mala'ika ya aiko masa abinda arsalna ilaiha ruhana fatamathala laha basharan sawiya muka aika mata da ruhi mu shine Jibril ya je mata a matsayin mutum cikakke ya yi magana da ita hakanan Sara matar annabi Ibrahim alaihi salam ta ga mala'iku lokacin suka zo a matsayin mutane suka ziyarci mijinta annabi Ibrahim Khalilur Rahman alaihi salam a daidai lokacin da suke tafiya za su je su halaka mutanen annabi Lut ta gansu ai وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق فمن وراء إسحاق يعقوب تناس إيه أقبنسو تجأ بنا إكسكي تتوناوا تيدا ليا سيسكي متى بشارة سيسكي متى بشارة أنني هرتكي تتونا دسو أهلد وأنا عجوز وهذا بقى لي شيخة إن هذا لشيء عجيب هل أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت ba tattaunawa suka yi da ita kuma mala'iku ne amma ta zama annabiya ba ta zama annabiya ba Maryam ma ba ta zama annabiya ba sai a ƙaunin wasu waɗanda malamai ba su goyi bayansu ba saboda ba aiko ma arsalna qablaka illa rijalan nuhi ilaihim ma mazaje ne Allah ya aiko rijalan min ahli alqura mazaje ne da suke zaune a birni su Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko don haka wannan magana da suka yi da waɗannan mata ba su zama annabawa ba, don haka dan an aiko mala'ika yayin magana da uwar annabi Musa alaihi salam ba ta zama annabiya ba, kamar yanda waɗannan su ma ba su zama annabawa ba. A cikin sahihu Muslim akwai hadisin Abu Huraira da yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa wani mutum ya tafi ziyarar dan uwansa a wata alƙarya, sai Allah subhanahu wataala ya ajiye masa mala'ika akan hanyarsa. Yayin da ya zo sai wannan mala'ikan ya tambaye shi, aina turid, ina za ka ne, ina ka nufa? Ya ce uridu akhalli fi hadhihi alqarya, ina nufi wani dan uwana ne a cikin wannan alƙarya don in ziyarce shi. Ya ce fa hal laka alaihi min ni'matin tarubbuha, akwai wata wani abin duniya ne, ni'imar duniya tsakanin da kake so ka haɓaka ta, kana so kai masa ziyara ne saboda wani abu da kake kwaɗayin ka samu a wajensa? Ya ce da shi la ghaira anni ahbabtuhu fillahi azza wa jal, ce a ba haka ba ne, ina dai son shi ne don Allah. Sai wannan mala'ika sai ya ce da shi fa inni rasulullahi ilaik, ni manzo ne na Allah ya aiko ni wajenka, bi anna Allah qad ahabbaka kama ahbabtahu fi, kai ma Allah ya so ka kamar yadda ka so dan uwanka saboda shi. Kaga wannan ba mala'ika bane, ba annabi bane, amma kuma gashi Allah ya aiko masa da mala'ika sun yi magana, ya gaya masa ma shi mala'ika ne, anni rasulullahi ilaik, ni mala'ika ne zuwa gare ka. Akwai kissar al-aqra zabiya da mai ciwon albaras da mai ciwon makanta guda uku, wani kissa ce mashhuriya ta tabbata a cikin ainihin a cikin sahihai, wanda Allah ya aiko musu mala'ika dan ya jarraba su, kowanne aka ba shi dukiya aka warkar da shi aka dora shi akan jarabawa, babu wanda ya ci wannan jarabawa sai ainihin makaho, shi kadai ya ci wannan jarabawa. To kaga mala'ika aka aiko, shi yazo yayi ta magana da su, wannan kaga bai sa su zama annabawa ba, saboda haka ba wai sharadi bane dan Allah subhanahu wataala ya aiko da mala'ika, an ga mala'ika, an ji maganar mala'ika yayi magana an ji, wannan ba shi zai sa zama annabi ba. Hadisi na biyu da muke karanta, hadithu Jibril a cikin al-arba'un an-nawawiyya, wane ne yazo gaban annabi, sahabbai duk suna zazzaune, yayi ta tambaya annabi yana bada ansa, mala'ika ne, ya sun zama duk annabawa? Sai tambaye Umar, yace Umar ka san ko waye wanda, yace waye kuma kauye ne, yace Jibril ne, ataku yu'allimukum dinakum, yazo ne yana koyar da ku addininku, yazo ya aiwaye koyar da ku addininku. Saboda haka hawa suka tashi a guje, wai ko za su ganshi su gaisa, suna zuwa su ga ya bace, to dawo ina za su ganshi? Aisha radiyallahu ta'ala anha ta rana annabi yayi bako ya gama abinda suke da annabi ya tafi, to ta leko ta ga wani ne, sai annabi ya tambaye ta wa kike zaton tare da ni, ce Dihya ne, Dihyatul Kalbi, wani sahabin annabi ne ya saba zuwa gunsa, ce ai shi ne ya zo, ce a Jibrilu ne, Jibrilu ne ya zo, kai da ta san Jibrilu ne, ai kara fatsuwa za ta yi, ta yi masa kallo na ƙorilla, ta ga Jibrilu, duk da haka kaga ta gan shi, sai dai ta gan shi a sifar mutum, ko shi annabi sallallahu alaihi wasallam sau biyu tak ya taba ganin shi a sifarsa ta mala'ika, ba duk sauran a sifarsa, ko in zai gan shi a fili to sai dai gan shi a sifa ta mutum, ta ɗan adam. Sauraka iz auhayna ila ummika ma yuha, yana nufin Allah ya mata wahayi ta hanyar aiko mata da mala'ika, da abin da ya mata wahayi da shi shine abin da Allah subhanahu wataala ya faɗa a gaba, an ikzifihi fi tabuti fakzifihi fil yam, har zuwa ƙarshen ayoyin da za su zo nan gaba, wanda lokaci yayi za mu dakata a nan. Abinda muka yi na daidai Allah subhanahu wataala ya ba mu lada, wanda muka yi na kuskure Ubangiji ya yafe mana. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.